saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwe FM. Sai kuma wasu tashoshin Zangwe FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kafar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Abdullahi.
Sauraro a dukkan talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Za mu yi magana ne akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin cewa an samo wa matasa aikin yi.
Nan ne dan mu sanar da masu saurayi akan tsare-tsaren da gwamnati ta shirya na ganin cewa an samu wa matasa aikin yi, ganin cewa ba kowane matashi bane a Najeriya ya je makarantar boko ba.
Wakilin sashen Hausa a Lagos ya shirya mana shirin musamman akan wannan batu.
Sannan muna tafa da shirin kwalama daga jihar Kaduna. Masu saurayi sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba za mu ji da wakilin sashen Hausa a Lagos Babangida Jibril da shiri na musamman da ya aiko mana.
Yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wani shiri na horar da matasa sana'o'in hannu, al'amarin da kuma gwamnatin ce zai taimaka wajen kauda hankalin matasan shiga ayyuka irin na ta'addanci. Har ila yau gwamnati ta bayyana cewa matakin zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma kawo ƙarshen zaman kashe wando, musamman tsakanin miliyan matasan Najeriya da yanzu haka ke zaune ba su da aikin yi. A lokacin kaddamar da wannan shiri, shugaban majalisar Tijan Najeriya Dr. Ahmad Ibrahim Lawal ya bayyana kudurin majalisar Dattijan Najeriya na ganin an kara kudaden da ake kashewa wajen horar da matasa sana'o'in hannu a ƙarƙashin wata hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke bunƙasa ayyukan sana'o'in cikin gida da kuma hazaka. Yanzu haka ma dai an kaddamar da wannan shiri a jihar Yobe na horar da matasa kimanin 1,000. Kaɗan daga cikin sana'o'in da aka horar da matasa dai ya haɗa da koyon gyaran wayar salula ta GSM da kwamfuta da kuma sauran na'urorin zamani. Ga dai abin da wasu daga cikin matasan da aka horar suke cewa.
Da farko dai sunana Hassan Abubakar, ni ce deputy governor, ma'ana ni ce assistant clerk. To alhamdulillah dai a farko dai ana koya mana yanda za mu yi kwamfuta, za mu yi printing, mu yi downloading din shi, mu san din shi a part of ko a ina dai inda muka je ba mu da matsala sai fara sayar din kwamfuta. Alhamdulillah muna yi yanzu ma har sun kama da kan cewa yau kenan mun shiga harkar gyaran waya. Inda kwamfutar mu ko ya samu matsala ba sai mun je mun kira wani outside ba, za mu zauna mu gyara kayan mu. To alhamdulillah malaman mu dai sun nuna mana kuma gaskiya mun yi. To gaskiya ba ma ni kadai zai taimaka ba, har jama'a kan me yayu da sauran abokan zai ce nake. A gaskiya ba abin da za mu ce da excellency honorable senator Ahmad Ibrahim Lawal sai dai godiya ya ka ci gaba. Matasa da ba su da abin yi, har ta mu kanmu matan da ba mu da abin yi, yanzu muna da himma mun san ba zai bar mu a baya ba, muna da himma da kokarin da ta cewa ko a ina ne dai insha Allah. To abin da zan yi kira da ƴan uwa na mata kan cewa su gane fa shi fa sanatar mu fa yana kaunar mu, yana son mu, kuma yana son ci gaban mu, saboda wannan program din ba yau ɗaya ba, ba yau bi aka fara ba, ana ta yin sa hatta ma a nan gaba ma insha Allah ba za a daina yin shi ba.
Ba tare da honorable Abba Abuga Zabu, the class governor of this organization or this program, I mean. Eto akwai wani program da ake yi a Nigeria mai suna 1000 youth phone repair and GSM software and hardware program. Wannan program din gudunmawa ne muka samu daga gwamnatin Nigeria karkashin kulawar jagoran mu wato distinguished Senator Ahmed Ibrahim Law, the Senate President. Muna matukar godiya ga wannan gudunmawa da aka bamu. Kaga dai yanzu mutane a cike, matasa ne maza da mata, gasu nan babu adadi. A nan kura mu 316 ne kuma alhamdulillahi ga matarsin da za a ba mu sun fara zuwa kuma mun mai da hankali mun kuma alfahari da matasan mu training zai dauke mu adadin sati biyu sati na farko yanzu da muke ciki yadda za mu duba computer mu iya yin typing mu iya printing mu iya design mu iya kunceta in technical program ya samu kuma alhamdulillahi a yau din nan mun yi wannan exercise mun kunce computer an nuna mana duk abubuwan da suke ciki mun gani kuma mun ga su ba za mu gane ba to alhamdulillahi gaskiya zai talafa matasa ba karami ba dalili shine kullun abin da muke faruwa shi a rawcin Najeriya a rawa masa gabar matsalolin ne cin da shi muddin aka ce mutum bai da abin yi to it's easier a yi canza tunanin shi ko wani abu makamancin haka yau aka waye gari an ce ka tsaya da kafafunka ka samu hanyar da zaka ci abinci haka ta miki dan uwan ka ta miki sauran mutane ma kaga ko ai an ce miki matasa kenan domin wannan program sun an yi su ba mu adadi so ina mai matukar farin ciki ina mai matukar godiya muna kuma matukar addu'a Allah Ubangiji ya kara masa daukaka muna kuma fatan shugaban mu shugaban Najeriya shugaban Muhammadu Buhari da ya kula da shi sosai
mai magana ni ne honorable Abubakar Juma ya bazi na nemi alfarma domin na tsaya nan na yi wa shi mai girma da sunan sa na president godiya akan wannan abun alfahari da ya kawo mana gida manufofin sa da yasa aka bani alkhairi akan harkar matasa da kuma jihar Yobe da Najeriya gaba ɗaya Allah ya bashi nasara da isa baita na tsaya nan a matsayin na shugaban matasa a lokacin da muka zo muka ce ai akwai abubuwa tsare-tsare na matasa da yake gogarin zai kawo kuma ga shi Allah ya tabbata mana a matsayin sa na president an kawo ci gaba wanda a yau masu gyaran waya a gaisuwa masu gyaran computer a gaisuwa babu su matasan mu da Allah dan annabi ayi kokari a kula da wannan abu saboda sana'a ne wanda kusan zai kawo mana dogaro da kanmu akwai mata da su ma za a yi training din su a wurin su bangaren da abubuwa da yawa da Allah su ma su yi handling wannan abu da kiri gurciya
to ko ne irin rawa wannan hukuma ke takawa wajen horar da matasa ga dai abinda da daga cikin manyan daraktocin hukumar game da ayyukan hukumar
ya cikakken suna Abdulmalik Khalilu General Manager Research Statistics and Development Nigeria Content Development and Monitoring Board
to me zaka ce game da wannan taro da kuka aka shirya kuma wanda kuna da akwai taimakon da kuka bayar
wato mu agency na under the Federal Ministry of Petroleum Resources muna da mandate na developing capacity na youth mai training nasu musamman su aiki oil and gas sannan kuma mai make sure cewa akwai facilities da za su iya su provide service a oil and gas sector so mun ka lura cewa oil and gas suna amfani da a lot of ICT daga software ne hardware duka da systems integration and production systems na mu duka ana buƙatar ICT ba ta kiyaye sai yawa so dole mu samu linkage collaboration da ICT sector so sai muka ga cewa kuma Nigeria tun daga 2001 da aka fito da GSM kaga abun ya bunƙasa sosai har yanzu ana magana 5G technology so ana samun alheri sosai wurin dokar ma'aikata da kuma tsira software da kuma assembly na wayan makashi so sai mun ga cewa akwai alheri sosai idan muka taimaka muka training yara muka ba su startup pack muka sa musu shop da za su kafa masana'antu su so muka yi musu registration su ma su zama businessmen mu taimaka musu su zama very stable then sai mu kalle su to an ka lura cewa yawancin training da ake yi kawai da ake training din su sai ake kalle su amma mun na mu yanzu za mu training za mu ba su kayan aiki za mu biya musu kudin shago na shekara biyu ko uku sannan kuma za mu make sure cewa mun musu registration so da su zama su ma small and medium enterprise so bayan mun wannan mun tabbatar cewa sun kafu to lokacin ne za mu ce to mun gama training nasu to duk wanda kai wa haka dai ya kafa company shi ya samu shop din shi ka biya mishi rent bayan shekara biyu Allah ya da ba zai koma ya ce bai da abin yi ba to fatan mu kenan
to wannan gudunmuwa shi senate president ya bayar ana
to kaga su senate president saboda kaga dole komai za a yi dole akwai legislative party to in ka lura kuma wannan gwamnati na abin da karfafa shi ne the senate the executive dole ai aiki tare so shi kuma in ka duba legislative agenda na shi ya bada muhimmanci ga dukkan yara a samu mai yara abin ya samu mai yara izuri musamman irin wurin su ka san abin da ke faruwa ba shi insurgency to muna ina fata cewa idan aka taimaka aka sa yara su da abin yi to kaga duk wannan abin ba za su ma saurari wani ya ce musu zo su tata da hankali ba so ya ba mu karfin wannan sosai cewa yana support abin da muke duk da muka ce za mu youth empowerment yana ba mu support
Najeriya aikin yi musamman a yau cikin Najeriya to atada waɗannan manya da kananan masana'antu waɗanda suke a jihohin arewacin Najeriya wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya domin in aka ce an rufe border to me muke haɓakawa shikenan kawai saboda noma kawai shin ba mu haɓaka waɗansu abubuwa waɗanda za mu dogara da kanmu da su to an ku haka ne wajibi ne masana'antunmu a tayar da su a gyara su su fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba so haka haka ina ganin za a cimma nasarar dakushe zaman kashe wando da matasa suke yi
yanzu aka taya gwamnatin tarayyar Najeriya ta mallaki jami'o'i na kimiyya da fasaha da kwalojin kimiyya da fasaha makarantun da kuma har yanzu ana ganin ba sa samar da bukatun da aka kafa su domin su musamman ba dai a tsakanin matasa na koya musu sana'o'in hannu Dr. Bashir Ahmad Yankuzo babban malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna kuma yayi tsokaci game da wannan sabon shiri na horar da matasa sana'o'in hannu da gwamnatin Najeriya ta kullo da shi
a tabbas horar da matasa sana'o'i wani abu ne muhimmi kwarai da gaske da zai iya taimaka wurin rage radadin wato ainihin talauci ko rashin abun yi musamman kasashe irin namu yana da kyau mu fahimci cewa ba lallai bane kowane matashi ya samu wato ainihin ya samu damar shiga jami'a ko ya samu takardan wato ainihin karatu mai zurfin gaske amma lallai ne dukkanin matashi ya zama yana da sana'ar hannu yana da abun yi shi yasa hatta a tsarin karantarwa kamar abin da ya shafi lissafi ko ya shafi ilimin turanci dukkanin matasa suna buƙatar lissafi daidai gwargwadon da za su iya amfani da shi wurin sana'a amma ba dole bane su zama sun kware a wato ainihin sanin ilimin lissafi mai zurfi ko kuma ilimin wato ainihin turanci mai zurfi amma samun wanda za su iya sana'a da shi yana da muhimmanci kwarai da gaske don haka wannan yunkuri na karantar da matasa sana'a yunkuri ne mai kyan gaske amma shawara ga gwamnati musamman akan irin waɗannan abubuwa wanda ke sa wato ainihin ɗan ƙasa su ci ribar wani abu da gwamnati ke yi irin su karɓo rasuwa ko kuma tallafi shine yana da kyau ya zama cewa wannan wani abu ne da kowa da ke da bukata zai samu dama domin daga cikin abin da ke cutar da ƙasar nan namu shine mafi yawa wani abin da gwamnati za ta fito da shi na tallafi ko agazawa sai zama wanda bai da wanda ya sani wanda muke ba dan gata ba ko kuma ba da wanda zai tsaya masa sai kaga bai samu irin wannan abun ba saboda haka gwamnati yana da kyau ta auna ta ga yanda wannan mataki na karantar da sana'a ga matasa wani abu ne wanda kowane matashi dake bukatun wannan wato ainihin horaswa ya samu dama ba tare da an yi la'akari da ya san wani ko bai san wani ba ya fito daga ina ko wannan zai taimaka kwarai da gaske har wato ainihin matasa su samu sana'a da kuma ƙasa za ta samu bunƙasa sannan abu na biyu mafi yawan abubuwan da ake musamman na ba da tallafi ko sana'o'i yana da kyau zama cewa akwai abin da ake ce mishi follow up a bi bahasi a ga yaya waɗanda suka amfana da wannan abun yaya su kuma suka dore a rayuwarsu wa suka amfana da su abinda su suka amfana da shi kuma ya suka ci gaba da rayuwarsu ba kawai a horar da wato mutum matashi wani abu ko wata matashi a horar da ita wani kawai shikenan a sake ka saka saboda haka yana da kyau a samu irin wannan shi yasa zai zama in sana'o'i ne da aka karantar ya zama sana'o'i ne wanda idan aka karantar da su aka ba su abubuwan da za su yi amfani da shi wurin sana'ar to zama za a dinga bincika ana bibiya a ga menene matsalolin kuma me ke faruwa yanzu kamar yan power misali da aka yi kaga wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske amma akwai waɗansu kamar wanda suka yi a yan power suka je suka karanta suka yi teaching to an kammala yan power misali an ce to shikenan an kammala sun gama karantarwa sun koma gida to me za su yi kuma ta ina za a bibiya abinda wato ainihin suka samu ribar da suka samu na yan power domin abinda suke samu ba kuɗin bane domin kuɗin bi isa ya rike su a'a abinda suka samu na horaswa shine to kai in malami ne ka je ka yi yan power ka karantar kuma karantarwa ya tsaya to ya zaka amfana da wannan abinda ka wato ainihin kai tunda sai akwai makaranta malami zai karantar sai akwai wurin karantarwa sannan zai karantar amma idan sana'a ce to ya samu jari ya samu kayan aiki to shi ma zai je Allahumma sai dai idan su waɗanda
suka je an fara ta karantarwa an kuma nuna musu yanda su ma za su kafa makarantun su saboda haka abin da nake nuna shine yana da kyau zama gwamnati idan ta horar da matasa wato ainihin sana'a ya zama za a iya dora su akan yanda za su dore ne su ci gaba da wannan abun su amfana su amfanar da wasu saboda haka amma bincika ta yanda zai zama tsari ne wanda kowa daga cikin matasa da suke bukatan wannan wato ainihin horaswa za su je su samu sannan bayan haka ya zama akwai tsari na follow up wanda za a dinga bi ana bincika ana bibiya a ga yaya suke amfana da abin da aka ba su menene matsalolin suke fuskanta sannan ina suka daga ina suke kuma ina suka nufa ina fatan Allah ta'ala ya samu dace kuma lalle wannan yana da muhimmanci a karfafa a jihohi a local governments in fact a ward ana iya daukan wannan award ward ta inda kowane mataki daga cikin matakan da wato aka san wato ainihin gwamnati na da wato masaniya ya zama cewa za a iya samu waɗansu ɗaiɗaiku da za su je samu wannan sana'ar su amfanar da al'ummar su Allah zai samu dace kuma ya taimake mu
jama'a kafin mu kai da filin kwalamarin mu a shaɗata da wannan waƙar
kama a misali kina da kwai ko ɗaya ko biyu ko uku duk da wanda kika samu zaki fasa shi ne kina fasa shi nan kuma kin dan jajjaga tarugun ki da albasa kin dan jajjaga shi to sai ki zuba a ciki ya dan yi ba kamar yanda zaki soye kwai ka dan saki zuba ba zaki sa ne yanda zai yi ja
wato za a sa da yawa
za a sa da yawa yanda zai yi ja ya bada color haka in kika sa zaki sa magi ki yayyanka kuma albasa ba tun kin jajjaga albasar ki dan samu mai jin tafannuwa zai iya sawa wanda bi kuma bai ci zai iya sa kayan miya sosai yanda zai ja ya bada color zaki zuba sai ki dauko wannan kwan ki dauko kayan miya da kika jajjaga ki zuba ki dauko albasa ki yanka ta ziri ki zuba a ciki in kina cin tafannuwa shi ma na ce ki zuba dan baki a ciki kuma shi kenan sai ki dauko magi sa dinki ki zuba tunda kin san shi ne face magi yana kowa yana da yana san shi sai a zuba shi kamar yanzu kwai biyar ne zaki iya sa magi ta guda biyu in kwai kamar uku ne haka zaki iya sa guda daya sai da mai nan kin kada shi kin yi komai sai ka samu leda dinki ko santana ko fara daman kira leda ne leda shi leda kamar yadda ake zuba adali to shi in kika samu zaki dan leda din mai kyau in kika samu sai ki daman wannan kin riga kin gama hada shi ya hadu yayi ja yaji kayan miya da kayan kamshi to sai ki samu leda din shi kina samu leda sai ki dan zuba man gyada yanda ba zai kama ba a ciki leda za a sa man gyada ana sa leda man gyada kawai a zuba wannan wanda kika kada kika komai da komai sai a juye in kin juye a ciki kin juye kawai sai ki dauko wannan din ki tukunya da mai kin dora ruwa sai kin tabbatar ruwan yana tafasa ya fara tafasa yawa kin sa ayyukan ku suna sa kafin ruwa ya tafasa wasu kuma suna sawa kafin a sa ruwa wasu suna yin haka alale wasu kin sa suna sai ruwa ya tafasa suke zuba alale wasu kuma suna wasu kuma tun alƙasa suke zuba kawai su dora haka to ne kuma inda zai alale kawai sai ka dora ruwan ka in ya tafasa sai ka dauko wannan kwan da ka zuba a leda da mai a ciki sai ka zuba in case ko na ka manta baka zuba man gidan a leda ba in ka zuba kwan zaka iya zuba man gidan a ciki amma ba mai yawa ba sai ka dora akan wannan ruwan zafin sai ka dau murfi ka rufe zai da wuce sosai zai kada ruwa yana da ruwa zaka ga ya hada jikin shi kamar an dafa kwai shi ma zai dinga tada kamshin kwai yana tada kamshin kwai yana kamshi to kina gama hada shi wannan kika ga ke tabbata kika dauko shi kaga yayi tauriya da wuce nan to sai ki dauko shi sai ki samu kwaki yayyanka nan kuma already kin fasa kwanki shi ma kwai kawai kamar yadda za a soya giya da kwai shi ma zaki fasa kwanki in kika fasa kwanki zaki aje shi zaki sa mai komai to wannan yayyanka da kika sai ki dinga dauko wannan tuwon kwan sai ki dinga sa a cikin kwai in kika sa a cikin kwai wasu kuma suna ce mai wai kwai da kwai sai su sa a cikin kwai in suka sa a cikin kwai sai su sa man gyada da mun sun sa man gyada da albasa ya soyu sai a dinga soyawa
yayan kan zai kasance
yankan zai kasance in na sai da wani zaka yi shi dan dare in kuma na
da wani wato shefu wato wani
a'a
yaya zan yanka ne kwallo ko a zan yanka ne kamar tabarma ko ya
dele shi kawai da dingin edi yana kake so saboda in kin cire shi a leda ne ai kawai zaki ganshi ne dai a dunkule in kin cire a leda zaki ganshi irin a dunkula haka to sai ki aje shi a roba in kika aje shi a plate sai ki sauka ki yayyanka kika yayyanka sai ki sa kwai ki dinga soya kina tsomawa a mai shi ma sai so zaki ganshi shi ma yayi ja yayi kuma in kika yanka kanana kika sa kwai nan kika dala shi ga yayi manya to wallahi shi ma yana da bra'in dadi
yawa
aware da kwai to haka ne shi ma wallahi da dadi sosai
yanzu har kin sa ina komawa
ai ko wallahi mata dai Allah dai ya hore kowa a dinga yin kwalan da makwalashi na ga muku fa ba sai an je su wani wannan ba an ciye an kashe wani 10,000 nawa wallahi a gida kana da 500 ya kinka 1,000 zaka iya kwalan da makwalashi abin ka
Allah ya ce maka
amin saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da take na gabatar da shirin wato Zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan Birnin Washington DC da ke sallama da ku.